Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma yajin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage.
A cikin Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 2 ga watan Satumba na shekarar 2021 zamu magana ne akan ciwon suga a yara, abinda ake kira diabetes in children.
Sauraron mu a yau zamu kawo muku tattauna ta musamman da likita akan ciwon suga a yara.
Babbar magana Zara. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da likita akan wannan cuta da ta addaba mutane da yawa, har ma da kananan yara.
Sannan zamu ziyarci filin mu na kwalama, sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu zamu fara da tattaunawar wakiliyar muryar Amurka wato Binta Ibrahim tare da Dr. Tasiu Ibrahim.
Bisa albarkamu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe. A yau muna tare da Dr. Tasiu Ibrahim, daraktan asibitin Sultan dake Ragasa a cikin garin Kaduna. Dr. barka da zuwa.
Barkanmu da hajjarinka.
To likita, zamu so mu magana ne akan al'amari wanda ya shafi kiwon lafiya musamman ga kananan yara. Akwai ciwo wanda ake cewa ciwon suga, wanda aka fi sani aka fi ganin ciwon awar manya, amma a halin yanzu ake cewa har kananan yara mu jarirai ma ana iya gane cewa suna dauke da wannan ciwon. Shin me ye wannan ciwo na suga, shin daidai yake da yanda ake ganin ciwon suga a manya?
To alhamdulillah, kamar yanda kuka dauko wannan maudu'i, mutane da yawa za su mamaki, a'a ya za a ce ciwon suga a yara wanda an fi alakanta shi da manyan ma waɗanda shekaru sun ja. To lalle kamar yanda kika gabatar da shimfiɗa, ciwon suga ana samun shi tun daga jarirai, sabuwar haihuwa, har zuwa manya. Bai ware wani jinsi na mace ko namiji ba, kuma bai ware wani jinsi na tsarin shekaru tsakanin al'umma bil adama ba. Saboda haka shi ciwon suga larura ce da take faruwa ta yanda sinadarin suga da muke ce ma glucose a turanci yakan hawa a jinin dan adam. Shi yanda Allah ya halitta dan adam yana da takaita zangon komai a jikin shi, don haka komai ba a bari ya zarce yanda Allah ya halitta kenan. Shi ake kira homeostasis. Wannan tsari shi kan sa idan mutum ya sha ruwa da yawa, ko kuma ko da daddare ya sha tea haka da yawa, to zai fita shi fitsari, saboda jiki ba zai dauki wannan zarcewa da mutum yayi na ruwan jiki ba. Haka a lokacin da kamar musulmai masu azumi, idan suka dau azumi da asuba lokacin sahur sukan sha ruwa da yawa, wasu su tunanin ai sun taimaka ma kansu, to amma bayan sallar asuba zuwa safiya za su yi tafitsari har sai wannan yawan ruwa ya daidaita. Zuwa yamma kuma sanda ruwan jiki ya ragu, za a ga cewa ba a yawan zuwa fitsari, domin bisa tsarin jiki yakan daidaita al'amari. So haka wannan al'amari yake a suga ta jiki, wanda ita wannan suga ta jiki ita ce kamar sinadarin da mutum ke amfani da shi wajen aiwatar da mu'amalar ta yau da kullum. Ba zan iya wannan magana ba matukar ba abinci a jikina dan haka wanda yunwa ta kama shi tsawon lokaci kila yayi sati bai ci abinci ba za a gama kila an same shi baya iya ko magana baya iya tashi ya tafiya baya iya motsi ita sida ita ce sinadari da muke cewa currency da mutum ke kashewa wajen yin mu'amala na jiki ya tafiya ya magana to ita kuma wannan sida tana da daidaito dan haka idan mutum ya ci abinci fiye da misali jiki zai ja iya wanda zai amfanar da shi ne sauran kuwa zai tafi ya fita a bayan gida dan haka zarce ma kima ba shi da tasiri to dan haka idan kuma wannan abinci ya shiga cikin jini to akwai sinadari da Bahaushe bai fassara wannan halitta ta pancreas ba Bahaushe ya fassara hanta ma'ana liver ya fassara sefa kamar spleen kenan da su koda da sauransu amma pancreas Bahaushe bai fassara ta ba dan haka wannan halitta ta pancreas wanda tana tattare wajen yan hanji ne ita take sakin wani sinadari da ake ce ma sinadarin insulin wannan sinadari na insulin shi kan taimaka wajen canza sugar jiki zuwa yanayi na ma'ajiya wannan siga ta jiki zuwa ma'ajiya tare da alaka da hanta ita ce za a aje a bangarorin tsoka da sauransu dan haka mutum da ke cin abinci zai ga tsokar shi na ginuwa na habaka wanda baya samun cin abinci ko yanayi na yunwa ko rashin lafiya za a ga yana ramewa tsokar jikin shi na karewa domin ba wannan ajiya to wannan sinadari na glucose akan canza shi ya koma ya zama glycogen da ake ajewa ciwon siga yakan wanzu ne a yanayin da wannan sinadari na jini na glucose ba a iya canza shi ko baya samun komuwa nau'in ma'ajiya na glycogen sai ya zama yayi yawa a cikin jini to yanda in yayi yawa nan shike samar da duk matsaloli da illoli da akan samu dan haka a zango na yara su ma akan samu wannan nau'in ciwon siga kuma a rarrabe-rarraben nau'in ciwon siga an yi rarrabe kashi biyu ne manya wanda muke cewa type 1 diabetes da type 2 diabetes kuma duka waɗannan nau'i su ma ana samun su a yara type 1 diabetes nau'in farko kenan kashi na farko na ciwon siga shi gaba daya ana rashin wannan sinadari ne na insulin da ke taimakawa wajen canza sugar da ta shiga jini zuwa ma'ajiyar nau'i
daga wani mahaifiyarsa kenan
daga halittar shi ta wannan pancreas akwai kwayoyin halitta a cikin wannan da ake ce ma wasu cells of beta cells so wannan islet cells of Langerhans din da ba a samar da su jiki yakan cinye su a yanayi da muke ce ma autoimmune disorders ma'ana jiki kan yi fada da jiki sai ya kashe waɗannan nau'in kwayoyin halitta to idan ya zama waɗannan kwayoyin halitta na da ba su samar da wannan sinadari na insulin sai ya zama shi sinadarin babu shi a jiki misali in za mu gwarugwarin bayani a san da manomi kaka ta yi ji girgin abinci ya kawo misali a aka kawo buhunhuna cikin gida aka ajiye na masara to akwai buƙatar tunda ba za a dafe su lokaci ɗaya ba a shigar da su rumbu to waɗannan ma'aikata da za su ɗauki abinci su shigar rumbu su ne waɗannan kwatankwacin sinadarin insulin ɗin to a wannan type 1 ma'aikatan da za su ɗauka su shigar rumbu kwata-kwata babu su ma'ana ba wannan sinadari na insulin da zai dauki sugar da aka tatsa daga abinci ya shiga jini ya kai shi nau'i na ma'ajiya to babu wannan sinadari
to kenan dai likita ji daga jikin uwa ake samun matsalar kenan tunda an ce yaro daga jikin uwarsa yake tatsan abincin da zai ci
kina maganan wanda bai zo duniya ba
wanda bai zo duniya ba
eh wanda bai zo duniya ba zai iya samun sinadarai ya danganta da ita mahaifiyar kanta idan ba ta da ciwon siga wanda ke ciki ba lallai ya samu matsalar siga ba amma in kana da ciwon siga wanda ke ciki ma zai iya samun wannan matsala domin tun daga lokacin nau'in jininta da ke shiga zai rika zuwa mai da wannan matsala na cewa siga ta yi yawa wanda shi ma kuma in halittar shi lafiya kalau za ta samar da wannan sinadari na insulin sosai na haka waɗanda aka haife su yaran iyaye masu siga ko da ko lokacin juna biyu ne suka samu wannan matsala na siga domin akwai waɗanda muke ce ma suna fama da gestational diabetes mellitus wanda a zangon juna biyu ne matan suke samun ciwon siga to idan suka haifi yara yaran na samun matsala bayan an haife su daga haihuwa to sai mun kiyaye cewa lallai mahaifiyar na da siga mu kula kada yaron ya shiga matsala ta rashin siga domin wannan sinadari da yake samarwa zangon wancan wadanda ba a haifa bane amma shi bayan an haifi jariri zai iya samun ciwon siga kanshi domin ba shi da wancan sinadari na insulin bisa wannan halitta ta shi ta pancreas ba ta samar da wannan sinadari na insulin wanda shine na kwatanta da cewa su ne leburorin da za su dauki hatsi da manomi ya kawo tsakar gida su shiga rumbu to in ba wannan leburori zai zama abinci na tsakar gida mu dauka tsakar gidan nan shine cikin jini ba a iya kai shi nau'i na ma'ajiya ba to wannan shine type 1 diabetes rashin ma'aikatan da za su shigar da abinci ma'ajiya ma'ana insulin da zai canza glucose ya kai shi nau'i na ma'ajiya zuwa glycogen type 2 nau'i na biyu shi kuma mu dauka akwai ma'aikatan ga sunan amma kuma kofar rumbun a rufe take an sa kwado an rufe to koda sun je ba za su iya shigarwa ba domin kofa a rufe take to wannan shine shi kuma type 2 diabetes nau'i na biyu na ciwon suga wanda akwai sinadarin da zai shigar amma kuma kofar ba ta budewa shi muke kira peripheral resistance jiki ya samar da kaushin baya karban canja nau'in suga zuwa nau'i na ma'ajiya shine bambancin type 1 da type 2
ma'ana
ba zai iya sarrafawa ba jiki baya karba duk da cewa ga sinadarin da zai shigar da shi to sai ya zama jiki baya karba ya sarrafa a canza zuwa nau'i na ma'aja domin amfanin ajiyar shine a sanda mutum ya ji yunwa kuma abinci baya nan sai a rika dawo da wanda aka ajiye ana sarrafa shi ya dawo nau'in da za a yi amfani da shi mutum baya cin abinci lokaci ɗaya kawai ya karar da shi don haka sanda mutum ya ci abinci jiki na da tsarin da wannan rara da ba a lokacin za a yi amfani da shi ba sai a kai shi nau'i na ma'ajiya mai ciwon suga ba shi da wannan tsari shi yasa sugar ke hauhawa kuma duka wannan nau'i type 1 rashin sinadarin insulin domin wannan halitta ta pancreas ba ta samar da shi ko kuma type 2 ga sinadarin insulin din amma kuma jiki baya karban shi ya ajiye
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin
masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga binta da ci gaban tattaunawar
to likita kamar yadda kai bayani akan yadda ciwon yake shi ne ke kawo ciwon
ainihi akwai dalilai daban-daban daga cikin dalilai shine akwai tasirin jibinta ta gado wanda dangin shi akwai masu ciwon suga akwai alhakin yiwuwar zai iya samun wannan nau'i na ciwon suga wannan musamman koda type 1 din koda type 2 din akwai tasirin gado a jiki sannan akwai tasiri na mu'amalar rayuwa hatta ga waɗannan yan biyu masu kama daya mun lura idan akwai bambancin mu'amalar rayuwa ɗaya na iya samun ciwon suga ɗaya ba lalle ya samu ba ma'ana idan cimar ɗaya ta zama ba mai kyau ba ya jiginci kaya na kwalama kaya da suke abinda muke ce ma refined sugar ko refined food ma'ana waɗannan kaya na zamani kayan shaye-shaye na gwangwani na roba da sauransu abinci da an tattale shi ba datsa a ciki duk suna da tasiri wajen samar da wannan lalura ta suga sannan kila ɗayan yana motsa jiki ɗayan baya motsa jiki sai dai ya samu wuri ɗaya ya zauna duk irin waɗannan mu'amaloli na rayuwa sukan iya samar ma da ɗaya ciwon suga ɗayan shi kuma da yake baya irin waɗannan mu'amaloli ya zama ba shi da ciwon suga ga yara su ma akwai irin wannan tasirin shi yasa mu'amalar rayuwa na cima kamar yara da aka taso da su misali in muka dauki wancan nau'i na biyu na type 2 akwai yaran nan da za a taso da su duk nau'in kayan kwalama shaye-shaye su sweet haka da sauransu ya zama ana ta tirga musu ki ga yara sun yi kula-kula sun yi zama lukuta-lukuta haka to waɗannan suna da hadarin su kamu da abin da muke cewa type 2 wancan nau'in suga musamman in a dangi akwai irin wannan yara za su iya kamuwa da wannan matsala
to likita akwai wani lokacin da za an haifi jariri za ka ga an ce kilo 4.5 kilo 5 har 5
dan haka shi ga uwa da take da ciwon siga ai haihuwan yaro babba shi nake kira fetal macrosomia ma'ana yaron cikin ta ya zama cewa ya zama kato yana daga cikin hadarin uwa da take dauke da ciwon siga wanda yana daga cikin dalilan da kan sa wani lokaci ma ba za ta iya haihuwa da kanta ba har sai an mata aiki duk waɗannan suna daga cikin dalilai sannan kasancewar shi yaron ya zo daga gare ta hadarin ya samu da ciwon siga ya karu ta jibinta ta gado to duk waɗannan suna da daga cikin abubuwa da suke da tasiri banda rayuwa da gado akwai bambance-bambance da muka gani a jinsi kusan in muka dauki ciwon siga a yara misali in muka je irin kasashe su Amerika ya fi shahara a tsakanin fararen fata ya fi sauki kuma ga bakaken fata ma'ana farari sun fi hadarin su kamu da ciwon siga ga jinsin yara ga yara fiye da bakaken fata haka akwai bambanci tsakanin bangarori na duniya abinda aka lura shine akwai wannan tsakiyar duniya inda muke cewa equatorial region akwai kuma karshen saman duniya tunda kaman a zagaye duniya take to waɗanda ke nesa da wannan tsakiya sun fi hadarin su kamu da wannan cuta ta siga ga yara fiye da waɗanda ke kusa da wannan tsaka-tsaki.
Likita menene alamomin da za a iya gani na cewa eh wannan yaro idan yana jariri an lura cewa yana da cutar
to lallai sai ya zama cewa an samu dacewa tsakanin uwa mai mai da hankali da kuma likita mai kaifin zargi da domin sai likita ya dora zargi sosai musamman ga jariri wanda ba magana yake yi ba idan aka lura jariri yana yawan samun irin ko kuraje haka a jiki hatta irin kurajen nan da ake samu wajen napkin dinsu ya zama cewa jariri na samun wannan sosai abun ya shahara to za a dora zargin akwai siga kuma a ga cewa duk pampers da ake sa mai wannan kunzugu da ake sa jarirai yana yawan jikewa ga shi kuma
yana yawan fitsari
yana yawan jika shi ko da yaushe a jike yake to alama ne na a dora zargin cewa lalle jaririn nan ko yaron nan yana fama da ciwon siga ga waɗannan kuraje sannan a ga ko yaro baya samun kuzari kiba duk daga mamai yana ci yana sha ko kuma ya ta nuna yawan bukatan shan ruwa haka duk waɗannan aka lura da su to za su dora zargin cewa abincika zai wa aga yana da siga to shi ko da yaushe al'amari ne mai sauki daga sanda aka yi awo na jini aka ga cewa lalle matakin siga ya hau ga kuma waɗancan alamomi da aka lura da su to lalle al'amari ya tabbata cewa wannan yaro yana dauke da ciwon siga
to akwai bukatar cewa a rigayen awon yara lokacin da suka haihu zuwa wani lokaci ko zuwa wani mataki na a tabbatar da cewa suna da ciwon siga
idan haka ma shi a tsari in har akwai dalili da zai sa a kawo yaro asibiti kusan da asibitoci sun mai da cewa auna siga ta yaro kusan yana daga cikin abu na farko da daga an zo asibiti za a auna don haka ma shi tunda ci gaba ya samar da yar karamar na'ura da ba sai an kama zare an tafi ɗakin awon jini ba daga nan ma'aikatan farko ma'aikatan jinya ma'ana nurses su da kansu suke auna siga su gani ta yaro su rubuta domin likita ya tantance ta hau ko ba ta hau ba domin koda ba tasirin hawan ba zai yaro ya rasa siga domin kila baya cin abinci wanda hakan shi ma babban matsala ne
to kowane larura akan ce in akwai cuta akwai maganin sa likita ya za a iya tafiyar da yaro mai larura irin ta ciwon siga nan
lamari na ciwon siga lamari ne da ya samu kyakkyawan kulawa a duniya da bincike wanda kuma har zuwa gobe ba a daina ba magunguna akwai su ya danganta da nau'in larurar sigar musamman ga wanda ke fama da wancan zango na farko ma'ana type 1 diabetes mellitus dole ya zama cewa a cikin sinadarin maganin akwai wannan allura ta insulin domin shi ne ba shi da shi a jini wanda kuma yana bukatar shi domin sarrafa wannan siga da take yin yawa zuwa nau'in ma'aji. Ana bada tsarin bisa ga yanda shin abinci zai kasance, za kuma a samar da daidaito tsakanin yawan abincin da shi mara lafiyan nan yake ci da yawan karfin alluran da za a yi mai, wanda hakan zai zama cewa mu'amala ta sa iyayen yaron sun fahimci yaya karfin alluran har ya kai ga matakin shi kanshi yaron in ya tasa zai iya makanshi awu, zai iya makanshi wannan allura da kankin kanshi, domin abu ne na kusan dindindin za a zauna ana yi, don haka dole zama yana ciki. Saboda haka wannan allura tana nan da kuma tsari na cin abinci. Haka ga wanda shi kuma nau'i ne na type 2 din, idan yaro ya tasa akwai nau'i na magunguna da za a bada a asibiti domin ya zama an samar da cewa ko da shi awo yana yin daidai. Bayan wannan akan bada shawarwari kan cimar abinci da kuma motsa jiki, waɗannan su ne abubuwa masu tasiri wajen kula da wannan larura.
Ana iya warkewa ga manyara tunda an ce da shi wannan ciwon suga ga manya, sai dai a ita kula da mai ciwon shi a yara ana iya warkewa?
Kusan lamari in har ya tabbata cewa ciwon suga ne, to kusan kula ne ake yi na zaman rayuwa gaba daya. Bunda nikan ce mu mutane dan su zama cikin hakuri, nikan alakanta ciwon siga da ciwon hawan jini da yunwa. Kamar yanda Allah ya jarabci mutum cewa ita cutar yunwa tun daga haihuwa har a koma ga Allah za a ci gaba da cin abinci dan ai maganin ta, in ba haka ba za a fada yanayi na yunwa, kuma ba a gajiyawa, kuma ana hakuri yau a ci abinci, gobe a ci, jibi ma a ci. To haka ake hakuri wajen kula da larurar siga da hawan jini, domin idan ba a kula din sai ya kai matakin da zai cutar da jiki, wanda hakan na iya salwantar da rayuwa. Hakuri ake a ci gaba da kulawa, wanda kila zangon da za a dauka wajen shan magani ko yin allura bai kai lokacin da za a bata wajen cin abinci ba. To saboda haka hakuri ake ana kulawa, su ne abubuwan da akan duba, sannan kuma a bada shawarwari ga mu'amalar yaro, ga motsa jikin shi, ga kiyaye tsaftar shi da lafiyar shi, da kuma gina mu'amala ta zuwa asibiti lokaci zuwa lokaci, ana aunawa, ana duba, ana ci gaba da bada shawarwari.
Shin yana yin abincin da muke ba yara, musamman su abubuwan zaki, su sweet din da sauransu, yana da wani alaka da tsara haɓakan shi wannan ciwo a ƙananan yara?
Lallai a bincike ya ma nuna cewa yaran da aka shayar da su nau'in madara yana daga cikin abin da kan samar da ciwon siga ga su yara. Ma'ana an fi so ko da yaushe ya zama nonon uwa shine abin da ake shayar da yara, musamman zangon wata shidan farko din nan da muke kira exclusive breastfeeding. Duk waɗanda ya zama an shigo musu da wasu nau'ika na abinci ko kuma wasu nau'ika na madara musamman na dabbobi, suna da tasiri, bincike ya tabbatar da haka wajen samar musu da matsalar ciwon siga. To haka ga yara da suka taso, musamman waɗanda kila a dangi akwai teɓa, in ya zama cewa a dangi akwai teɓa kuma aka gina su akan cima wanda take tana da hadari, musamman zaki haka, musamman kayayyaki na kwalama wanda kuma kila ba sa wani dan motsa jiki haka, sai dai su dawo su zauna gida a kunna TV game shikenan. To waɗannan yara an ƙara musu hadarin su kamu da ciwon siga ko da nau'in farko type 1 ko kuma nau'i na biyu type 2.
Ita da ƙarshewar shawara za a ba wa su iyayen inda ne suke ta dauke da wannan larura ta ciwon suga?
To alhamdulillah, akwai da shi abinda nukan ce shine mutum baya kin inda ya fito. To tunda ko mutum baya kin inda ya fito, idan mutum ya samu kansa a zangon ɗan uwa da akwai hadarin wannan cuta, to tun farko ya kamata ya kiyaye ma kanshi, ya kiyaye ma iyalin shi, sai a canza abinda muke cewa behavioral modification na mu'amalar rayuwa, ya zama an kyautata cima, an kuma shigar da motsa jiki cikin al'amuran da ake yi na yau da kullum, domin hakan zai rage tasirin wanzuwar wannan larura tsakanin jinsin dangi. Wannan shine shawara ta ga al'umma.
Allah ka ba mu sa mai sama, Allah fa bai azaba gobe.
shi yace so sanga da miki toki masu kulawa da lafiyan mu masu kulawa da rayuwan mu mai sama Allah ya taimake su amin kai to agaje miki sabokan turai amma da niyya so sai nace agaje miki sabokan turai amma da niyya so sai
yanzu kuma ga wakiliyarmu Tamar Abari bakuwarmu ta yau wato Safiya Abubakar a filinmu na Kwalama.
Yanzu za mu yi salati mai haɗe-haɗe wanda ake ce mishi salat garni da turanci. Wannan idan ka zo ka kawunke salatin ka, ka wanke shi da kyau, ka huda kowane datti na cikin shi, to shi salatin gaskiya in ka sa oji jabal shi dai yahi wankuwa da kyau, tunda kowa ya san dai yau oji jabal shi ne dai wanda ko datti wani abun ka yi shi zaka dauka ka wanke shi. Ka wanke shi tunda yanzu gashi nan salati tsutsutsi a da kwai menene abubuwa da yawa a cikin shi ba a sani ba. Ka samu kai kawai ka tsaftace shi tsaf, kai ruwan shi uku, ka mishi ruwa uku ko hudu yanda dai zaka san yahi da kyau. Ka samu in ka wanke shi wannan sai ka dauko ka yanka shi. In kana zuwa wannan salad din mai haɗe-haɗe kamar yankan shi ma da za a yi na musamman ne ake, tunda ba yankan manya ba ake yi, ƙananan yanka ka samu yi kokawa da take da kaifi da kyau, ka samu ka yi zamuna ka jereta shi ka mishi yanka ƙanana yanda kai ma an ka kalla zai burge ka. In kai wannan ka ƙare can ka ɗan silala karotin ka da wani fondator ɗinka sai ka ɗauko shi shi ma dai ka yayyanka shi ƙanana. In ka ƙare ka silala ƙwaikinka shi ma ka ɗauko shi ka yayyanka shi ƙanana. In kana so kana iya ɗaukan filato babba haka ka fara yanka salati, in ka ida sai ka ɗauko ƙwannan ka ƙara kewaye shi ka mishi ka jera shi kamar yankan ma na ƙwan, kar ka yi wani yanka haka wani barwaɗe haka, a'a ka yi mishi rondel yawara ka mishi yanka kamar na taya yanda zai ba da kala ya yi kyau, sai ka jera shi a saman salati. Ka ɗauko albasanka ita ma ka mata yanka irin na taya ka jera, ka mishi round ka jera shi shi ma. In ka ida jerawa nan ka yanka fondator ɗinka dankalin turawanka da karas ɗinka ka musu, sai ka samu a tsaka ka ajiye shi. In ka ajiye shi ka ɗan yanka tattasan ka tsanwa ka ɗan mishi shi ma yanka ƙanana sai ka jera shi shi ma ana. In ka ida wannan mayonnaise ɗinka kana iya sa ta a share ko kana iya ita ma sanya ta a sama don ya bada kala mai kyau. In ka ida wannan sai ka ɗauko ɗan aron ɗinka ka ajiye daga share, mai ma ka ajiye shi daga share, to shi kenan wanga da huwa
haka nan za a ci shi.
A shi wannan salatin kana iya in kai abincin ga ka ɗan ɗura shi daga sama abincin da kai, ko ku kana iya sawa buredi ka ci abinka.
To kamar wani lokacin da za a ci sai a takula shi ko ku?
Mana an taɓa cin abu ba a takula shi ba, duk wannan kyawun kawai dai ka yi ne don ka shaɗantar kawai ka ba da kala. In ka ira dole ka takula shi don ka ci mana, tunda abu ne wanda ba ka so ba mata su yi shi, kawai ka ga salati a ɗauko shi farfarfar an ƙare kawai ba kala ba komi.
Kenan wannan kwaliya dai zai iya jan hankalin mai gida yanda zai riƙa haɗiya yawo daga ya gani.
Mana ba mai gida kaɗai ba, kowa ma yana iya jan hankalin shi in ya zo ya ce da Allah kalli wannan abinci, abinci ne wanda aka saba gani amma an mishi kwaliya ya ba da sha'awa. To
ba
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da shirin namu. Yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta tsaya na gabatarwa Hadiza Kyari, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. I'm gonna come back, you don't come back.